This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata 13 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Hawwa ba makanin labarai.
To Sarfi Lahashin ta yi fatali da kiraye-kirayen da kasashen Faransa, Jamus da Burtaniya ke mata kan cewa ta fita batun kaiwa Isra'ila hari. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya hira da hamshakin mai kudi Elon Musk a kafar sadarwar zamani ta X. Wani binciken Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadin cewa laifuffukan take hakkin bil'adama da sojojin Myanmar ke aikatawa sun wuce makadi da rawa.
To kanan labaran duniya kenan. A cikin shirin za a ce shugaban Najeriya na jagorantar taron majalisar kasa dan neman bakin zaren warware matsalar ta'addabin kasar.
To in ma sun ba da shawara da majalisar gudanarwa ta kasa wadda ke karkashin jagorancin shi ba Bola Ahmed Tinubu za ta zauna ta tace ta ga wanda ke aiwatuwa da wanda baya aiwatuwa.
Haka kuma biyo bayan kisan gilla da aka yi wa Ifeanyi, wani mutum da ya canza halittarsa zuwa mace a birnin Abuja, masana na ci gaba da sharhi da jan hankali.
Yake kisan gilla a Najeriya ya zama ruwan dare, kisan da aka yi wa ita Abuja area mama na iya zama mai alaka guda uku, ya zama mai harshen damo mai guda biyu.
Sai a kasance da mu domin jin abinda hakan ke nufi. Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballa zai gabatar mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su aro ki aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara da shin kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta yi fatali da kiraye-kirayen da ake mata na dakatar da mai da martani kan kisan da aka yi wa jagoran Hamas a Tehran, inda Iran din ta ce magiyar da kasashen Faransa, Jamus da Burtaniya ke yi ba su da wata hikimar siyasa a ciki. Hasali ma hakan ya ci karo da manufofin shari'a na duniya. A jiya Litinin ne kasashen yammaci uku suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka yi kira ga Iran da kawayenta da su fita batun kaiwa Isra'ila hari. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran na Kanani ya ce ba tare da musanta laifuffuka da Isra'ilin ta aikata ba, sanarwar kasashen yammacin uku sun rufe ido suna neman Iran din ta zuba ido ta imai da martani na keta haddin da aka yi mata a cikin kasa. Kanani ya yi kira ga Paris, Berlin da London da su yi ta karewa da suka yi ta watsi da waɗannan abubuwa da Isra'ila ke aikata, kuma suke kiran da ta dakatar da kai wannan hari, suka kauda ido ga yakin da ake a Gaza inda ake ta kashe Falastinawa. A yammacin ranar Litinin din nan aka wallafa hirar da dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da hamshakin mai kudi Elon Musk a kafar sadarwar zamani ta X. Bayan tsaiko mai tsawo da aka samu sakamakon matsalar na'ura da ta hana masu amfani da kafar da dama samun kallon tattaunawar da aka gudanar kai tsaye. Wata majiya ta X ta ce mutane sama da miliyan 1,300 ne suka saurari hirar a kimanin mintuna 45. Trump ya bayyana bacin ransa kan yadda aka sauya takarar shugaba Joe Biden da mataimakiyar shi Kamala Harris a tikitin na Democrat. Trump ya ce ba yadda za mu yi da 'yan Democrat ba, ba yadda za mu yi mu zaɓe su ba, domin kowa ba ta cancanta ba. Tunda aka fara wannan kai komo ba ta yi hira da kowa ba. Elon Musk dai yana goya Donald Trump baya, inda ya jinjina ma jarintar shi a lokacin da aka yi yunkurin hallaka shi a ranar 13 ga watan Yuli, inda harsashi ya karci gefen kunnen shi a Butler ta Pennsylvania.
To nan ba da jimawa ba Hawwa zan sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na jagorantar taron majalisar ƙasa da tare da tsaffin shugabannin ƙasa da na gada na yanzu don gabatarwa da majalisar bayanan halin da ƙasar ke ciki, ta kuma majalisar ta duba ta kuma bayar da wasu shawarwari da ake tsammanin za su taimaka wajen warware matsalolin da suka yi wa Najeriya katutu. yanzu haka ina tare da wakilinmu na fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa. Malam ya tare yake gudana.
Wannan taro da shugaban kasa Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kira taron majalisar kasa shi ne irinsa na farko tun da ya zama shugaban kasa zai fara jagoranta a cikin Najeriya. Inda zai tattu kuma dama aikin wannan majalisa shi ne majalisa ce ta kole wadda tana gaba ga kowace majalisa, amma dai a je a dawo maganar aikin ta shi ne na ba da shawara. Don haka shugaban kasa zai yi musu bayani akan halin da kasar ke ciki sakamakon wannan boran da aka samu, kuma an gayyato manya-manyan ministoci waɗanda ke da haƙƙi a waɗansu bayanan da suka kawo wannan tarzoma domin bayyana shi a faifai. Majalisar nan ta ba da shawara kan abin da ta ga ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalar.
To Malam Umar, duk da yake taron nan na shugabanni na tsaffin shugabanni da na yanzu, an samu gagarumin halartar wannan taro kuwa ga dukkan masu ruwa da tsaki?
An samu halartar taron kwarai da gaske, saboda shugaba Muhammadu Buhari da ya sauka mulki da Goodluck Ebele Jonathan duk suna a gurin wannan taron. Sannan tsoffin shugabannin kasa na baya wato Adda Salami Abubakar da Janar Yakubu Gawan sun shigo wannan taron ta yanar gizo, amma ba a je duriyar Ibrahim Badamati Babangida da kuma Olusegun Obasanjo ba dangane da halartar wannan taro. Amma an samu tsofaffin wato alkalin-alkali na kasa sun zo, da kuma tsofaffin wato shugabannin majalisar kasa wata dokoki sun zo, da waɗanda ke ci a yanzu wato shugaban majalisar dattawa Akpabio da shugaban majalisar wakilai Abbas da sun halarci wannan taro. Kuma an gayyato waɗansu manya-manya ko kusoshi a cikin ministoci wanda za su waɗansu bayanai wanda zai kai ga yin bayani da wannan majalisar, da kuma tana da dukkan gwamnoni da ke Najeriya sun samu halartar wannan taro domin su ma mambobi ne a wannan majalisa.
To Malam Umar, kamar yadda kace dukkan mambobi ne, menene tasirin shawarar da wannan majalisa za ta bayar, kuma shin gwamnati tana amfani da shi kamar yadda aka sani a baya za ta yi amfani shawarwarin da suka bayar a wannan taro kenan?
To in ma sun ba da shawara dai majalisar gudanarwa ta kasa wadda ke karkashin jagorancin shi ba Bola Ahmed Tinubu za ta zauna ta tace ta ga wanda ke aiwatuwa da wanda baya aiwatuwa. Amma dai a yanzu magana da ke tabbas wadda ke zahiri shine wannan zanga-zangar da ta barke a Najeriya ta zama rikici da bore da fitintinu da kashe-kashe da kone-kone da hasarar dukiyar al'umma tana gaba a jerin abubuwan da za a tattauna a wannan majalisar. Domin kuwa mun ga an gayyato masu ruwa da tsaki cikin ministoci da kusoshin gwamnati domin su zo su yi bayanai. Kaga an kira ministan sha'anin noma da samar da abinci a kasa, an kira wato mai bashi gwan kasa shawara akan sha'anin tsaro, an kira ministan kuɗi, an kira minista mai kula da ma'adinai da dai sauran ministoci, wanda ke nuna cewar wannan taron zai nazari akan abun da ya kawo wannan boren da abubuwan da gwamnati take yi na shawo kan wannan matsala ta bore, da kuma ministan sha'anin kuɗi ko tattalin arziki shi ma an gayyato shi domin shi ma zai ba da bahasi akan tsarin tattalin arzikin shugaba Bola Ahmed Tinubu, wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo wannan fitintinin, musamman maganar janye wato tallafi na man fetur da wutar lantarki da dai sauran matakan tsuke bakin aljihu da gwamnati ta fito da su, wanda ake ganin sun ƙara kawo talauci da wahaloli a cikin ƙasa da ya zama ya tura mutane har suka ɗauki matakai na cewa za su yi zanga-zanga.
To Malam Umar, ya zuwa yanzu dai muna magana kai ba a kammala wannan taro ba, saboda haka masu sauraro za su ci gaba da biyan mu domin sanin me ya faru a wannan taro ko kuma me aka aiwatar. Mun gode kwarai da gaske, kuma za mu saurari ji daga gare ka.
To Allah nuna mana.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawata da mana da ƙarshen labaran duniya.
A ranar Talatan nan masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya suka yi gargadin cewa laifukan take hakkin bil'adama da sojojin Myanmar ke aikatawa sun wuce makadi da rawa, inda suka buga misali da yadda ake azabtar da mutane baji ba gani, fyaɗe da kungiyoyin 'yan daba ke yi da cin zarafin ƙananan yara. Bangare mai zaman kanshi na Majalisar Dinkin Duniya da ke gudanar da bincike kan Myanmar ya ce a watanni shida da suka wuce an kiyasta sama da mutane miliyan 3 aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon bazuwar tashin hankali a ƙasar. Shugaban hukumar Chief Nicholas Komjian ya ce sun tattara shaidu masu ƙarfi da suka nuna irin rashin imani da cin zarafin bil'adama da ke faruwa a sassan Myanmar. Ya ce an aikata yawancin laifukan ne ta amfani da yanar gizo wajen azabtarwa da cusa tsoro a zukatan al'umma. A yau Talata, jami'an Taliban na Afghanistan suka ce akalla farar hula uku ne, mace ɗaya da yara biyu aka kashe a yankin kan iyaka ƙasar a yayin wata arangama da Pakistan. Mai magana da yawan ma'aikatar cikin gida na Taliban da ke Kabul, Abdul Matin Kani, ya zargi dakarun Pakistan da harin na ranar Litinin a kusa da tsallake kan iyaka na Turkan da jama'a ke yawan bi. Ya yi ikirari cikin wata sanarwa cewa bangaren Pakistan sun kaikaci gidajen fararen hula a Afghanistan, inda dakarun Taliban din suka maida martani ta yin ramuwar gayya suka yi fata-fata da wasu wuraren shinge na kan iyaka na Pakistan guda biyu. To sai dai majiyoyi masu zaman kansu ba su iya tantance lamarin ba. Wani jami'in tsaron Pakistan ya ruwaito cewa sojoji uku sun samu rauni a lamarin. Ya yi magana ne a asirce sakamakon ba shi da izinin tattaunawa da manema labarai.
Hawwa Sharif kenan takarantun wannan labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan kisan gilla da aka yi wa Ifeanyi, mutumin da ya canza halittarsa zuwa mace a birnin Abuja wanda aka fi sani da Abuja Area Mama na ci gaba da jan hankali, yadda tarurrukan 'yan sandan birnin ta kaddamar da bincike, batun kuma ke kara jan hankali a ciki da wajen kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina.
Abuja Area Mama kenan ke korafin yadda ke cewar ana cin zarafinta tare da hantararta bisa yadda ta zabi ta tafiyar da rayuwarta. Asalin Abuja Area Mama namiji ne mai suna Ifeanyi da ya canza halittarsa zuwa mace, kuma ke tafiyar da rayuwarta a matsayin mace, kuma take taka rawa sosai a kafafen sada zumunta musamman TikTok tare da cashewa a gidajen shakatawa na Abuja kamar haka. Nan ma tana cashewa ne tare da ƙorafin cewar ita kadai ta san irin halin da take ciki, na irin abin nan da 'yan magana ke cewar rana zafi inuwa kuna, saboda kyararta da ake yi akai-akai. Ba da jimawa bane kuma da yin wannan ƙorafi aka tsinci gawarta a gefen babbar hanyar Mabushi zuwa Katamfe a nan birnin Abuja. An dai samu gawarta ne da raunuka sosai a jikinta, kuma jini na zuba daga jikin nata sanye da kayan mata da kuma kitso a kanta. Koda na tuntubi mai magana da yawun 'yan sandan birnin Abuja, Josephine Ade, ta shaida min cewar tuni kwamishinan 'yan sandan birnin ya ba da umarnin kaddamar da bincike don gano musababin mutuwar tata, a saboda haka ba ta son ta yi riga malam masallaci. Mu jira har sai an kammala bincike sannan ta mana ƙarin bayani a gaba. Duk da haka na tambayi masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ko menene tunaninsa akan abin da yake jin yasa aka yi wa Area Mama kisan gilla.
Da yake kisan gilla a Najeriya ya zama ruwan dare, kisan da aka yi wa ita Abuja Area Mama na iya zama mai alaka guda uku, ya zama mai harshen damo mai guda biyu, kasancewar ta yar gwagwarmaya za mu iya cewa a cikin rubuce-rubucenta da abubuwan da take gudanarwa tana kokari ne na ganin cewar wato an bar dan adam ya rayu yanda yake so, ba tare da an takure shi ba. Za mu iya kallon alaka da cewar tana gudanar da waɗansu abubuwa waɗanda addinan da muke bi gaba ɗaya na musulunci da kuma na addinin kiristanci ba zai iya karɓar abubuwan da take gudanarwa ba bisa ga tunanin addinin da kuma ita nata tunanin yadda take gudanar da shi. To wannan na iya sa waɗansu masu tsatsauran ra'ayi ya sanya hakan ta faru. Sannan abu na uku, tana iya yi wa ya zama yana da alaka ne kawai da irin laifuka da ake aikatawa. Na tabbatar da cewar jami'an tsaron Najeriya za su yi mai yiwuwa, muna nan zuwa wani lokaci za ka ji an zakulo waɗanda suka kashe ta.
bincike ya nuna wannan shine karo na farko da aka samu irin wannan kisa irin waɗannan mutane. To ko shin mai dokokin Najeriya ke cewa akan ɗabi'u irin na Abuja area mama? Barista Yakubu Salebawa, lauyan tsarin mulki ne da kirajin kare haƙƙin bil'adama.
To dokar mu ta Najeriya ta haramta irin wannan ɗabi'u. To amma abinda zamu ƙara duba ƙarƙashin doka shine wannan wanda ya canza daga namiji ya koma mace Abuja area mama, akwai haƙƙi na gwamnati da 'yan sanda ayi bincike a tabbatar da su wa suka aikata wannan laifi na kashe shi ko kuma kashe ta. To dan akai wannan shine akai daidai bisa ga doka. Mun sani wannan ɗabi'a an haramta wannan, kuma mu da ɗabi'a ce wadda mun nisanta kazanta ce a wurin. To amma kuma tana da haƙƙi, dole a bincika, dole ya zama wajibi a san su wa suka kashe ta.
Barista Yakubu Salebawa, yanzu dai abin jira gani shine yadda binciken na 'yan sandan Abuja zai kasance dangane da kisan na Abuja area mama. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu haka a nan Washington DC agogo na cewa karfe 11:16 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi nasiba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu Madina Dauda ta yi da Farfesa Rabiu Adamu a cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Samar Zaria, wanda ya fara yin ƙarin bayani kan sabon nau'in masara na Taylor Maize da aka fara sayarwa a watan Janairu na wannan shekara a Najeriya. Ga dai ci gaban tattaunawar.
To yanzu ton nawa na wannan iri kuke da shi a nan ƙasa Najeriya?
Mara ton 30 muke da shi, kuma an riga an sai shi ma gaba kide babu. Yanzu mun masu zuwa da mai ja shi shekara mai zuwa Allah yadda. Wannan mun fara ne da sun kadan, muna fata cewa kamfanonin iri da ke Najeriya za su karbi ruwa daga wuraren mu su yada shi cikin damana da kuma rani, saboda damana shekara mai zuwa za irin zai fi ton 30, muna fata mu samu kaman ton 130 wanda manoman Najeriya za su samu su shuka.
Professor, mutanenmu na karkara musamman za su so su san wai tela din nan, wai menene tela din nan ne?
Tela wani kamar suna ne a yanki a ce Nepa ko to National Power Electric Power Authority. To tela ya fito ne from yaren da kisa to tela, wani kalma ce ta Latin, yaren Latin. Tela yana nufin kariyar masara mai kariya. Sai ka ce tela na kashe tutela. To sai aka ce wannan masara mun yi bincike mun inganta ta, tana da kariya daga tsutsotsi da ke damun masara. Suna ya kamata a bata. Sai aka ce tutela yana nufin kariya a Latin, ya kamata a sa mata wannan suna tela. Sai aka yanke wannan.
A yanayin da ake ciki, mun ga yadda sabon irin GMO ya fito, wanda akwai zargi da rashin aminci a zukatan jama'a na tunanin ana so a cutar da su. Ka ce binciken nan ba wai a Jami'ar Ahmadu Bello kadai ne kuka yi ba, har da wasu kasashen Afirka irin su Kenya. Wani abu za ka iya gaya wa mutane da za su tabbatar haɗin gwiwar da aka yi da kasashen waje ba wai wani gurɓacewa za a shigo musu da shi ba, musamman ma yadda suke tsoron abin da ya shafi kasashen Turawa?
Wannan ba da kasashen Turawa yake ba, na Afirka ne, Afirka aka yi. Ina tabbatar wa mutanen Najeriya cewa su kwantar da hankalinsu. Gwamnatin Najeriya, ni ma kashin gwamnatin Najeriya ne, ba za mu yi wani abin da zai cutar da mutanen Najeriya ba. Duk wani sabon kimiyya ko da fasaha ya zo ina fuskantar irin wannan matsaloli. Lokacin da aka fara takin zamani a Najeriya, iyayenmu na primary a 1960 an ba iyayenmu taki ce su sa a masararsu ko a sa amfanin su ce a su kasa su ba san taki. Amma kuma taki bai taɓa yiwuwa ba sai da masara. An ba iyayenmu su watsar, amma da ilimi ya haɗu da kuma amfani sanin amfani ana a hankali mutane suka ce masaran nan ba za ta yi ba sai taki. Da wani aka sa masara take yi abinci ba zai daɗi ba amma yanzu ba in baka yi in kai noman masara ba ka sa taki mai kai ka noma ka raki nan ko ka kama shi ma irin ruwan zamani da mutanen ba su amfani da iri sai iri iya mu ga sai iri ya ci ba iri wajen makocinka ka san inin ne da yake ba an ya mu tsashi ne iri dai mai kyau ne amma fa in ka kai noman zamani dole ka je kamfanoni ka nemi irin masara don me ka so ka samu amfani ko ba za ka ce a ka auri iri a kasuwa ba ka kama noman iri yake noman iri kasuwanci ne dole kuma ka no iri. Yana da muhimmanci babu iri babu noma to kuma shi yasa muke so a bunƙasa irin ruwan da za su jure ma wayannan cututtuka da kuma fari in aka haka nan Najeriya za ta samu ta ci kanta ba sai ta shigo da masara ba masara tana da muhimmanci a ƙasar mu kuma bincike ya nuna cewa kuma bincike ta aikin gwamnati ta majalisar ɗinkin duniya FAO sun ce Najeriya muna da mutane fiye da miliyan 200 amma masar da muke samu a ƙasar mu bai wuce 10 miliyan 12 ba kuma na neman at least 10 miliyan aƙalla 10 miliyan 20 saboda kullun yau mu karuwa ki masar da ake nomawa bai kai yadda zamu ci da kanmu ba mu dace da mu ba wadatar da kanmu shine 10 miliyan 20 amma muna samun 10 miliyan 12 da rabi bai kai 12 da rabi ba duk wasu fasahohi da mun ci gaba wanda yasa Najeriya ta bunƙasa noman masara musamman iya ruwa da taki da maganin kwari dole a yi su a samuwar dan a cimma wannan buri Najeriya ta samu makanta masara isasshiya wanda za ta ci mutanen ta kuma da kai da ba makotanta dole Najeriya ta nemo ma irin ruwan masu inganci wannan mutumin da muke yi muna so ne Najeriya ta zama ta tsayar kafafun da kan masara za ta yi da yawa manoman ta samu a tsayar kuma a samu masara ta sauki kuma masara ba ta sauki ba gaskiya akwai matsala kuma masara ita ta farko a kasar nan kashi 70 da ake masara da ake ri ake samarwa masu noman kaji ne da dabbobi su suke cinta kashin da mutane suke ci biyu su kashi goma ba to yanzu akwai ne gije competition me zan ci competition akwai tsakanin gasa tsakanin su masu yin amacin abincin kaji da sauransu da kuma masu cinta a gida
kenan kana ganin wannan zai taimaka musamman ma yanzu da ake fuskantar rashin abinci ma a Najeriya dan yunwa ma ke kalubalantar fiye da mutane miliyan 25
haka ne wannan shi zai taimaka wa Najeriya dole Najeriya ta rungumi fasahohin ci gaba na zamani wannan ba muka fara ba maganan masara da inganta irin da an fi shekara 25 tun 1996 ake noma ta ba sabon abu bane amma mu a wurin mu sabo ne to duk abin da yazo sabo wanda mutane ba su gama fahimtar shi ba da tunani za a kawo zargi-zargi in za ku tunawa lokacin da aka kawo allurar cin zanzana na polio ko kuma aka zanjiriya ne ko sai da aka yaki kafin mutane su karba mutane suka ce kaza 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 amma yanzu yan suke kai yan su biya ma kuɗi ai saboda wai sai yan samu tutar yan da wasu abubuwa haka ma wannan
to yanzu nan gaba za ku yi bincike mu samu Taylor Rice Taylor beans me din Taylor guinea corn Taylor wheat shinkafa Taylor wake Taylor auduga Taylor alkama Taylor duk wani abu da mutum zai iya ci ya zama na Taylor
eh to wannan zai dauki lokaci ko wannan Taylor da aka yi muke bincike an ba shekara 12 ana yi mun zo mun bincike shekara 5 ne kafin samu daga lokacin da aka yi aka bincike cewa akwai jeans din zai iya kare masara daga ɗakin bincike zuwa kai filin gona suka shekara 12 ba abu bane mai sauki zai dauki lokaci da kuɗi da lokaci ba abu wanda za a garaje a kan shi ba wai kamar farantin daga damar da ta haifar da komai a'a sai an akwai kuma ƙungiyoyi na gwamnati suke bincikawa abin da kuka sai da kuka yi yana da lafiya ba matsala kafin a yadda ku fito daga ɗakin bincike ku je filin gona ku tuka
wani zai mamakin da ƙwararru kamar ku a Najeriya da kuma jami'o'i kamar naku na Ahmadu Bello da ke Zaria amma ka ce sabon abu ne me ya dauki lokaci har kasashen waje an shekara 20 ko 25 da yin amfani da wayannan iriruwan amma ku sai yanzu kuke yi
to wannan manufofi ne na gwamnati mu ba gwamnati bane akwai abin da ake kira regulatory framework policy musan ba dina mai murmurin gwamnati ko wannan kasa in gwamnati ba ta yadda a binciken kimiyya ba mu da muke ne ba sai a wannan binciken da ake yi na genetic modification ba mu san shi amma gwamnatin Najeriya tun lokacin gwamnatin Goodluck Jonathan a 1925 ko 2015 ta kafa doka cewa Najeriya ya kamata ta karfafa ta yi bincike akan duk wasu yaruwan da aka inganta genetically dabbobi da iri har da shekara yau nawa kenan ba shekara goma ba kenan ko 15 zuwa yau shekara 9 kenan to wannan dokar da aka kawo cewa a yi binciken genetic modification na duk amfanin tsayarwa shi ba mu karfin gwiwa na jami'ar Ahmadu Bello muka fara kaga wannan ba doka an babu doka a Najeriya ba za ka iya bincike akan abin da wanda mutum zai ba su za ka samu wannan tsaiko
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Farfesa Rabiu Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Samaru Zaria kilama Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Wamai da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
kuma da Allah a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo ku wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ki aika mana ta email
Raƙon Shehu Adamu Rijauni na farko a yau yace Allah ya kyauta amma kam gaskiya irin wannan gashin aya a hannu da shugabannin Najeriya ke yi wa talakawan kasar tamu abin akwai sosa zuciya a ce kullun dai abin babu sauki duk wata hanya da talaka zai samu sauki an je an toshe to amma babu komai tunda dai duk daren dadewa akwai ranar da ƙaryar mai ƙarya za ta kare Sakon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe a Najeriya ne kuma gaba yace Assalamu alaikum VOA Hausa Shirin da mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ke yi na hada gangamin masu kishin arewa wanda zai hada da ƴan siyasa da attajirai da ƴan bokon arewa domin lalubo yadda za a ciyar da arewa gaba gaskiya wannan mataki abin ayaba ne daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa hakka ta cimma ruwa
To sai mu ce amin summa amin. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon.
Sashen Hausa na muryar Amurka na gabatar da shirye-shirye masu ƙayatarwa na haɗin gwiwa da tashoshin radio da muke ƙawance da su a ƙasashen Afirka. Ku kasance tare da muryar Amurka kowace ranar Juma'a a shirin mu na ƙarfe 4 agogon Najeriya ne jar da kamar ƙarfe 3 agogon Ghana a dangin shirin ɗan gari da kuma shirin daga ƙawayen mu na tashoshin Afirka. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannu.
To amin ya rabi da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takeice
To Sarfilo a takeice ma aka ta harkokin wajen Iran ta yi fatali da kiraye-kiraye da ake mata na dakatar da mai da martani kan kisan da aka yi wa jagoran Hamas a Tehran inda Iran din tace magiyar da kasashen Faransa, Jamus da Burtaniya ke yi ba su da wata hikimar siyasa a ciki hasali ma hakan ya ci karo da manufofin shari'a na duniya A jiya Litinin ne kasashen yammaci uku suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka yi kira ga Iran din da ƙawayenta da su fita batun kaiwa Isra'ila hari. A yammacin ranar Litinin din nan aka wallafa hirar da ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi da hamshakin mai kuɗi Elon Musk a kafar sadarwar zamani ta X bayan tsaiko mai tsawo da aka samu sakamakon matsalar na'ura da ta hana masu amfani da kafar da dama samun kallon tattaunawar da aka gudanar kai tsaye. Wata majiyar ta X ta ce mutane sama da miliyan 1.3 ne suka saurari hirar ta kimanin mintuna 45. A ran talatin nan masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya suka yi gargaɗin cewa laifuffukan take haƙƙin bil'adama da sojojin Myanmar ke aikatawa sun wuce makaɗi da rawa inda suka buga misali da yadda ake azabtar da mutane ba ji ba gani fyaɗe da ƙungiyoyin 'yan daba ke yi da cin zarafin ƙananan yara. Bangare mai zaman kansa na Majalisar Dinkin Duniya da ke gudanar da bincike a kan Myanmar ya ce a watanni 6 da suka wuce an kiyasta sama da mutane miliyan 3 aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon bazo tashin hankali a ƙasar. A yau talata jami'an Taliban na Afghanistan suka ce akalla farar hula 3 ne mace ɗaya da yara 2 aka kashe a ƴan wato a kan yankin iyakar ƙasar a yayin wata arangama da Pakistan. Mai magana da yawun ma'aikata cikin gida na Taliban da ke Kabul, Abdul Matin Kani ya zargi dakarun Pakistan da harin na ranar Litinin da kusa wato da aka gaba aka aiwatar a tsallaken kan iyaka na Turkan da jama'a ke yawan bi. Ya yi ikirari cikin wata sanarwa cewa bangaren Pakistan sun kaikaice gidajen fararen hula a Afghanistan inda dakarun Taliban ɗin suka mai da martani ta hanyar ramuwar gayya.
To madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin mun yanzu sai kuma an jima da lafiya zamu sake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda inda zamu bude muku layin waya don ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu a madadin Hawwa Sharifa ta taimaka shirin yazo gare ku sai Fiona Umai nan dudu wanda ta hada shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim kuma ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum